السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو من أران الله دي بقي جوات رمضان شكرا تدبو إعادة أريه دود أربعين دير باهجر أنه محمد صلى الله عليه وسلم ونتذو ديدي دا قوم شا بقي جوات أكو شكرا تدبو بيودا شرين دا هدو زام تقبل ذكرات أولا زاوية zawiyar Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun nufawa Kaduna muna cikin suratul dukan zamu tashi aya ta 57 Malam Sani Musa Malami shi zai gabaki Sheikh Khadru Abdullahi Maraya shine zai mana fassara akramukumullah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله يا غيا من cewa lalle bayin sa masu tsoron sa za su kasance a cikin gidan aljanna sannan kuma gidan nasu na aljanna zai kasance yana da idanuwar ruwa sannan duk wani abu na kayan marmari da suke so Allah ya tanada musu sannan zai aura musu matan aljanna to maganar shiga aljanna kaman an tambaya ne da menene bai za su samu wannan ya ubangiji sai Allah ya ce fadlan min rabbik ya rasulullahi ai samu irin waɗannan ni'imomi samu wannan gida na aljanna to masu tsoron Allah nan fa za su same shi ne fadlan saboda wata falala min rabbika daga wurin ubangijinka annabi na fassara wannan ayar da wani hadisi da ya ce wa sahabbai babu wani a cikin ku wanda aikin shi zai iya shigar da shi aljanna sai sahabbai suka ce haka ya rasulullahi yace hanni sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa wato falala ta ubangiji ita ce take kai bawa aljanna ba wai aikin shi ba domin duk sallolin da za ka yi da duk azumin da za ka yi in mai kuɗi ne duk zakat da za ka bayar in mai kuɗi ne duk hajjin da za ka yi duk sadar da zumuntar da za ka yi misali ma'ana dai duk wani aikin alheri da za ka yi idan Allah ya ce to ka biya shi falalar gani ma'ana ka biya shi ladan gani da ya sa kake gani a duniya aikinka ba zai iya biya gani kawai wannan sannan idan Allah ya ce ka biya shi ladan ɗanɗano da kake samu ka ɗanɗana abu ka gane gishiri ne ka ɗanɗana abu ka gane suga ne ka ɗanɗana abu ka gane yana da ɗaci ka ɗanɗana abu ka gane yana da bauri idan Allah ya ce ka biya shi da aikin da ka yi ba za ka iya ba saboda haka duk ni'imar da Allah ya yi maka ta jikinka babu guda ɗaya tal da aikinka zai iya biya saboda haka ne Allah nan yake gaya mana ba aikinka bane zai shigar da kai aljanna a'a falalar ubangiji falalasai zalika wannan a ce Allah ya baka gidan ni'ima a lahira ya tseratar da kai daga shiga wuta ya tanadan maka da gonaki na aljanna ya tanadan maka da abin sha ya tanadan maka da mata ya tanadan maka da kayan marmari sannan ya baka wannan ne da falalarsa kai huwal fawzi shine rabo al'azim mai girma wato wannan rabo ne mai girma duk wanda ya samu wannan ma'ana duk wanda ya samu aljanna to ya samu babban rabo ya samu rabo mai girma aiki haka Allah subhanahu wataala ya ga dama idan bawa bai aikin ba kuma ba zai samu falalan ba amma kuma ba dan aikin ba zai shiga aljanna amma in kuma bai aikin ba to ummashiyar ubangiji ta ga dama sai ya samu kanshi a ranar lahira a wani wuri gidan azaba kenan Allah ya kiyaye saboda haka falalan ubangiji ita ce take sa bawa ya samu ni'ima ya samu rahama ya samu ganin ubangiji a lahira fadalan min rabbi zalika huwa al-fawzul azim na'am
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يا رسول الله شيوانا القرآن فإنما يسرناه للي كوي من سوءك إيشيني أبني واندي كمي وحالا جسي أما من سوءك إيش بلسانك muka saukar da shi da harshenka wato larabci la'allahum yatazakkaru dan su waɗanda aka saukowa alqur'anin su zamana sun wa'azantu menene wa'azantuwa anan shine su fahimci alqur'anin kuma su aiki da shi ba dan Allah ya saukake alqur'ani ba harafi ɗaya mutum ba zai iya furtawa na alqur'ani ba saboda nauyin shi kajiba manzan Allah Allah yake cewa inna sanan iyalaika qawlan thaqila lalle za mu jefa maka wata magana magana mai nauyi mai wahala kajiba idan aka kawo manzan Allah wahayi wani zubin sai ya dinga jin kamar karar kararawa yayi zufa kaga goshin shi yayi zufa saboda wahayi wahalar wahayi amma mu gashi yanzu saboda albarkan manzon Allah din dan kankanin yaro ma a cikin mu yana iya karantawa ba ma wai ya furta harafi ɗaya ba ya karanta aya ɗaya ya karanta biyu ya karanta uku ya haddace ma alqur'ani saboda me ubangiji ya sauƙaƙe shi kuma da an saukar da alqur'ani ba da yaran larabci ba da yayi wahala shi yasa Allah ya ce bilisanika da harshenka menene harshen manzon Allah larabci fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun aya tana nuna mana duk abin da aka karantar da mutane da yaran su za su fi fahimta shi mutanen maka waɗanda a garin su ne aka ringa saukar da alqur'ani da mutanen Madina wanda su ma a garin su an saukar da alqur'ani mafi yawa ma bayan an yi hijira aka saukar da alqur'ani mafi yawa larabawa ne saboda haka da harshen su aka saukar da alqur'ani din sai zamana suna fahimta alqur'anin kuma suna aiki da shi wasu su waɗanda kuma ba su fahimta ba ba su yi aiki da shi ba ba su da wani uzuri da yaran su aka saukar da alqur'ani wannan yana nuna mana duk wani ilimi idan za a karantar da mutanen da za a karantar da su da harshen su to za su fi fahimta misali kasar India duk ilimin boko da India ke karantar da mutanen ta za ka ga da yaren India suke karantar da su sai bayan ka iya fannin da ake so ka iya sannan a koya maka turanci yasa kake ganin India ta shahara a duniya wajen samar da likitanci, mana likitoci. India ta shahara wajen samar da injiniyoyi. India ta shahara a takaice wajen samar da malaman kimiya da fasaha. A shekarun baya can haka a wannan kasar, za ka ga cewa malaman lissafi a kwalejojinmu Indiyawa ne, malaman biology Indiyawa ne, malaman chemistry Indiyawa ne, malaman physics Indiyawa ne, malaman chemistry Indiyawa ne, malaman additional mathematics Indiyawa ne. Sun kware abin, za ka ga suna yi kamar su suka kirkiro abin. Saboda ne a ƙasar su sanda suke koyo da harshen su na India aka koya musu. Menene tunaninka a ce Bahaushe da yake koyon boko da Hausa ake koya mai? A ce chemistry da Hausa ake koya mai, physics da Hausa ake koya mai, biology da Hausa ake koya mai, mathematics da Hausa ake koya mai, additional mathematics da Hausa ake koya mai. Wanda yau aka koya mai da Turanci, kaga ya kware akan abin. Da Hausa aka koya mai sai ya fi kwarewa. Saboda haka da ƙasa ta fi ci gaba. Saboda haka muna kira ga hukumar wannan ƙasa ta yi tunani akan cewa a riƙa karantar da ilimin boko da yaran mutanen ƙasar nan. In Yarabawa ne, a koyar da su da Yarabanci. Hausawa, a koyar da su da Hausa. Fulani, a koyar da su da Fulatanci. Nufawa, a koyar da su da Nufanci. Idan suka gama, to sai a koya musu Turanci. Da za ka ga ƙasar ta yi masu ilimi da yawa wanda suka karanci fannin yadda ake so su karanta. Amma yanzu abin da yake faruwa mafi yawanci, Bahaushen da ake koya mishi chemistry, ko mai kwakwalwar shi kila bai fahimci wani abun ba. Saboda haka dan ya ci jarabawa kawai sai ya haddace. Saboda haka da an zo jarabawa an tambaye shi ya rubuta ya ci, amma bai fahimta ba haddacewa ya yi kawai. Amma inda da yaren shi aka yi, zai zamana ya haddace ya iya ne. Haka shi ma Berabe, haka shi ma Ibo, haka Nufe, haka Bafulatani, haka Kanuri. Da ce kowa da yaren shi za a koya mishi ilimin nan da ake yi na zamani, babu shakka da kaga masu ilimi. Ka jiba misali ilimin addini irin na zaure a wannan yanki na arewa, da me ake koyar da shi a ƙasar Hausa da Hausa ake koyarwa. Shi yasa aka samu mene, manya-manyan malamai na ilimin addinin musulunci, saboda da yaran su aka koya musu. A ƙasar Nufawa aka samu manya-manyan masu ilimi, saboda me, da yaran su aka koya musu. A ƙasar Bare-bari aka samu manya-manyan masana Alƙur'ani, manya-manyan masana addini, saboda me, da Kanuri aka koya musu. Menene tunaninka, malaman nan a ce na ƙasar Hausa da suka shahara, da Larabci aka koya musu, to babu shakka za su, ko da za su samu ilimin ba zai kai kamar yadda suka samu ba. Saboda haka yana da kyau a koyawa mutane da yaransu. Yana daga cikin abin da ayar ke karantar da mu. Aya na nuna mana Allah ya sauƙaƙe Alƙur'ani. Ma'ana Alƙur'ani abu ne mai wahala, amma sai Allah ya sauƙaƙe wa al'ummar Annabi Muhammadu shi. Sai Allah ya sauƙaƙe shi. Sauƙaƙewar me? Sauƙaƙewar karanta shi, tilawar shi. Yanzu kawai sai ka ɗauka ka ta karantawa, ba wata wahala, ba wani gumi da za a ga yana keto ma, ba wahala. Ɗan ƙaramin yaro ma ya ɗauka yana karantawa. Amma ba don sauƙaƙe tilawar nan da Allah ya yi wata Alƙur'ani, harafi ɗaya mutum ba zai iya furtawa ba. Ga an bar shi yadda yake. Wannan fassara kenan. Sannan kuma Allah ya sauƙaƙe Alƙur'ani. Babu gari ko ƙasar da za ka je ka nemi Alƙur'ani ka rasa. Babu. Akan nemi wasu littattafai a ce kuna da ƙawaidi, a ce sai dai an buga. wanda muke da shi ya kare. Kuna da Ishmawi a ce a'a ya kare, jiyan nan ya kare, amma za a buga sabu. Kuna da kaza babu, za a buga sabu. Amma ba za ka taba zuwa gurin masu sai da littattafai ba, ka nemi Alkur'ani suke babu. Ba zai ba, saboda me an sauƙaƙe shi. Sannan kuma an sauƙaƙe kuɗin shi, kuɗin Alkur'ani, ka jiba saƙon Allah ɗin gurungun da ya aiko Annabi Muhammadu da shi, an rubuce shi, amma bai kai 100,000 ba. Bai kai 100,000 ba. A wani gurin ma akwai na 500,000 saƙon Allah. Amma ga wani littafi na magana wani ƙato, ko a biology, ko a chemistry, ko a physics, wani ƙato ya ƙware a wannan fannin ya rubuta. To sai ka ga wannan ƙato da ya wannan littafi nashi, littafin shi ya fi Alkur'ani tsada a kasuwa. Littafin shi ya fi Alkur'ani, saboda shi ba sauƙaƙe ba, ba sauƙaƙe ba. Sannan Allah ya sauƙaƙe hadda Alkur'ani, Allah ya sauƙaƙe hadda Alkur'ani. Akwai wanda ya haddace Alkur'ani a kwana takwas, kamar Ibn Shahab az-Zuhri, cikin kwana takwas ya haddace Alkur'ani. Misali a ce yau ya fara Lahadi, Litinin mai zuwa ya haddace Alkur'ani. Saboda me an haddace Alkur'ani? Yau ba ma mutum ba, waya yanzu a awa ɗaya sai ta zama hafiza. Dalla waya ka da Qur'ani, eh dalla tura mun ta bluetooth, tu sai tura kai shikenan. Sai kaga waya ka gaba ɗayan Qur'ani yanzu ga sai a waya ka a ƙasa da awa ɗaya, kai ƙasa da minti 30 ma, kai ƙasa da minti 15. Dazu waya ka ba hafiza bace, amma yanzu a cikin minti 15 ta zama hafiza, ta haddace Alkur'ani. In kuma ka ce ba haka bane, to a gwada a danna. In aka danna wayar ka ta fara karatu, ba za ta tsaya ba sai ta sauke. A wannan zamani ke Allah ya kawo mana wani abu wanda mutanen da ba su gani ba. In su da mutane ne ba mamaki, dama wala karakarar na bani Adam, hakika wallahi mun girmama dan Adam. To mu a wannan zamani gashi waya ma tana haddace Alkur'ani. Balle mutum wannan ma ya sarna bi lisanika la'allahum yatazakkaru. Na'am.
Fartaqib innahum murtaqibun.
Fartaqib innahum murtaqibun. To bayan duk an yi wannan bayani, an yi bayanin abinda ƴan wuta za su samu a wuta na bala'in azaba, an yi bayanin abinda ƴan aljanna za su samu na matuƙan ni'ima, matuƙan jin daɗi, matuƙar samun rahamar Ubangiji. Amma duk da haka mutanen Makka ba su yarda da Annabi Muhammadu manzon Allah ba ne, mafi yawansu a lokacin. Sannan kuma bayan haka ma wai saurare suke ya mutu ma kawai a huta. To shi ne Allah ya ce ya Rasulallah, fartaqib, ka saurara ka ga abinda zai same su. Ya Rasulallahi, saurara ka ga nasara da fatahi da ɗaukakar kalma wacce za ta tabbata a gare ka. Saurara ka ga azaba, ka ga ƙasƙantar kalma da za ta tabbata ga waɗannan mutane maƙiyanka. Ya Rasulallah, ka saurara, ka yi jira, ka ga abin da zai same su. Domin innahum murtaqibun, lallai su ma suna sauraron wai abin da zai same ka. Me suke sauraron wai ya samu manzon Allah? Mutuwa. Wato jira suke wai manzon Allah ya mutu a huta kawai, suna jiran manzon Allah ya mutu a uzurillahi. To shi ne Allah yake faɗa ka saurara ya Rasulallah. Idan ka saurara za ka ga kalmar da ka zo da ita ta ɗaukaka, za ka ga nasara ta tabbata a gare ka, zaka ga fatan ya tabbata a gare ka, sannan kuma zaka ga waɗannan makiyana ka masu maka izgili, masu ƙaryata ka, masu kin yin al'amari da al'amarin da kake so ka saurara, Allah zai halakar da su ya Rasulullahi. Kuma haka aka yi, Allah ya halakar da 70 a yakin Badar, mana aka kashe 70 da sauran wurare da aka yaki da waɗannan mushrikai. Sannan su kuma abinda suke sauraro ya same ka ya Rasulullahi, wai ka kaskanta wannan al'amari na ka ya kaskanta, to ba za su samu nasara ba, ba za su ga kaskanci a gare ka ba, ba za su ga kaskanci a kan saƙon da ka zo da shi ba. Fartaqib innahum murtaqibun, ayat nan tana karantar da mu cewa in dai kana shan gaskiya to ka saurara, ko mai tsanani Allah zai zo maka da sauki. In dai kana kan gaskiya, Allah zai zo maka da nasara. In dai kana kan gaskiya, Allah zai zo maka da fatani. In dai kana kan gaskiya, al'amarin da kake a kai to zai ta ci gaba. Wanda kuma yake kan ƙarya, in yana kan ƙarya, ƙarya za ta ci baya. Wanda yake kan ƙarya ba zai taɓa ganin nasara ta Allah ba. Wanda yake kan ƙarya ba zai taɓa ganin fatani daga gurin Allah ba. Fartaqib innahum murtaqibun, yau ko gashi daukakar kalma, yau gashi ta tabbata ga lamarin Allah Muhammadu a yau da muke karanta alqur'anin nan ma'ana a wannan zamani. Addinin da ya fara da mutum daya tal shine manzon Allah. Addinin ya fara da manzon Allah shi kadai yanzu yana kira zuwa ga wannan addini. Yau gashi a ƙasa da shekara 2000, a ƙasa da shekara 2000 abinda ya fara da mutum daya, yau din nan a duniya kawai masu rai akwai waɗanda suka amsa wa Annabi Muhammadu ma'ana musulmi wajen mutum biliyan ɗaya da miliyan 800 a yau a duniya, banda waɗanda suka rarrasu. Yau masu rai a duniya, yau in za a lissafa manzon Allah addininsa yana da mutane wajen biliyan ɗaya da miliyan 800 a duniya, abinda ya fara da mutum ɗaya. Dalla abiya ɗaukaka ko bai ɗaukaka ba, abiya ɗaukaka. Yau ƙasashe 195 na duniya babu inda za ka je ba za ka ga masu bin addinin Annabi Muhammadu ba. Abiya ɗaukaka ko bai ɗaukaka ba, to mu dawo wurin nasu. A lokacin me suke yi, su suka fi yawa, me suke yi? Bautar gunki. Yau wata ƙasa ce take da wata unguwa wanda unguwar zallanta masu bautar gunki ne? Babu. Balle a samu ƙaramar hukuma zallanta masu bautar gunki ne? Babu. Balle a samu jaha, zallan jahar ko mafi yawan jahar masu bautar gunki ne? Babu. Balle ƙasa a ce ga wata ƙasa mafi yawan mutanen ƙasar masu bautar gunki ne? Babu. Babu. Amma yau manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi yana da wajen ƙasa 49 a duniya wanda musulmi ne suka fi yawa. Al'amarin Annabi ya ci gaba koko ya ci baya? Ya ci gaba. Gurin da da shi kadai ne. To mu koma garin Makka. Yau Makka babu gida ɗaya tal, babu ɗaki ɗaya tal wanda ake bauta gunki. Da kusan da manzon Allah ya zo da wannan addini a garin Makka, shi kadai ne mai yin addini musulunci. ran da ya fara kira ranar 22 ga watan Disamba miladiya 609 ranar Litinin ranar da ya samu wahayin farko a wannan ranar shi kadai ne da farkon alamari shi kadai ne a Makka daga baya aka samu sayyidina Ali karramallahu wajahu aka samu amata Khadija ummul mu'minin radiyallahu anha daga baya aka samu irin su sayyidina Abubakar daga baya amma garin da mutum ɗaya ne mutane ba su kai biyar ba a wani lokaci masu yin musulunci masu bauta gunki ne suka mamaye garin yau wannan garin ba mai bauta gunki guda ɗaya sananne duk sun zama na Annabi Muhammad so daga fartaqim innahum murtaqibun in dai al'amari gaskiya ne idan mutane suka yi hakuri to zai ta ci gaba zai ta ci gaba zai ta ci gaba ita kokariya kamar dan wake take in ana saka dan wake ana sakawa can sai kaga yayi kumfa sai kaga mai dan waken tana zuba ruwa da ta hakura ma kumfar za ta koma da kanta a ga dan waken da mai dan waken ta hakura saboda ga ita kariya ba ta ci gaba ko da ta yi zaka ga kasa take kara yi kasa take kara yi ita ko gaskiya gaba take kara yi gaba take kara yi na'am
suratul jasiyat makkiyatu ayat 36 aya bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim
suratul jasiyat wannan sura da ake kiranta suratul jasiya sannan kuma ana kiranta da suratul shari'ati wato surar shari'a sannan kuma ana kiranta da suratul dahari surar zamani makkiya an saukar da ita ne kafin manzon Allah kira da mun ce Allah ya tabbata gare shi ya hijira wato duk sanda aka ce sura makkiya ce ana lura ne da lokacin sauka haka nan idan an ce madaniya ana lura ne da lokacin sauka idan aka ce sura makkiya ko kuma a'a aya ce makkiya wato ana nufin aya ko sura wacce aka saukar kafin manzon Allah ya hijira ko da a Madina aka saukar da ita misali hakanan sura ko aya madaniya ita kuma ana nufin surar da aka saukar ko ayar da aka saukar bayan manzon Allah ya yi hijira ko da misali a Makka aka saukar da ita saboda haka wannan sura suratul jasiya an saukar da ita ne kafin manzon Allah kira da mincin Allah ya tabbata a gare shi ya yi hijira zuwa Madina tana da ayoyi 36 a wata qira'a a wata qira'a kuma tana da ayoyi 37 na'am tana farawa da haka hamim wato tana farawa da wayannan harfa masu albarka ha'un da mim wayannan harfa me suke nufi Abdullahi ibn Abbas yace wayannan irin harfa wato anan ha'un da mimun yace wayannan harfa guda biyu wato harfa ne da suke nuna sunan Allah Ar-Rahman abinda yake nufi idan ka dauki sunan Allah Ar-Rahman zaka ga ha'un akwai ha'un a ciki ko sannan kuma akwai mene mimun to wayannan harfa guda biyu ha'un da mimun wato suna nufin sunan Allah ne Ar-Rahman Ar-Rahman yadda za ka gane kamar misali kedi ne kenan Kaduna ko na ka rubuta Kaduna sai a ɗauko K sai a ɗauko D da ka gani yana wakiltar mene Kaduna ha'un mimun Ar-Rahman Kano KN Kano an dauko K an dauko N yana wakiltar mene Kano Kano SK Sokoto misali, ABJ Abuja misali, to ko ina zaka gani akwai kalma cikakkiya sai a dauko mene wasu harfanta ko bi ko uku misali sai su kinci wannan suna. To shine nan Abdullahi ibn Abbas yake fada, wato nan kamar an ce Ar-Rahman tanzimin kitabi zuwa ƙarshe. Sannan kuma wannan harfa ha'un mimun suna daukar sunan Al-Qur'ani ne. Sannan wannan harfa ha'un mimun suna daukar rantsuwa ne Allah ya rantse, wato da yace hamim kamar yace ne wallahi ko billahi ko tallahi tanzilul kitabi minallahi al-azizul hakim, wato rantsuwa ce Allah ya yi. Hamim tanzilul kitabi sassaukar da littafin nan, inzal da tanzil abubuwa ne mabambanta guda biyu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mun saukar da wannan alqur'ani a daren lailatul qadr. Wannan yana magana sauka guda ɗaya kenan, saukar da alqur'ani jumlatan wahidatan. Yaushe ne aka saukar da alqur'ani jumlatan wahidatan daren lailatul qadr? Daga ina zuwa ina? Daga lauhin mahfuz zuwa baitul izzati a sama ta biyu aka saukar da shi wannan alqur'ani gaba daya, aka kai shi gurin inzal kenan. Amma inzal yana kan fi'ilin anzala yunzilu anzil inzalan, anzala ya saukar, saukarwa guda daya, yunzilu yana saukarwa, anzil saukar, inzalan saukarwa. Amma tanzil abinda ake nufi ɗaya nau'in na sauka alqur'ani wanda aka yi a zamanin manzon Allah tsira da mutan Allah sabbata gare shi a tsakanin Makka da Madina, wato wanda aka yi a rayuwar Annabi tsira da mutan Allah sabbata gare shi. Duk sanda wani abu ya faru sai a saukar da wahayi, duk sanda wani abu ya faru sai a saukar da wahayi da ya magana akan abu, duk sanda ake son a yi kaza sai a saukar da wahayi wanda Allah yake umarnin a yi kaza din, shine sassaukarwa kenan, shine mene tanzil. Wato nan kaman Allah ya ce ne sassaukar da alqur'ani daki daki din nan da muka rika yi minallahi, abin ya tabbata ne daga wurin Allah al-Azizi mabuwayi wanda ya gagari kowa ya gagari komai, al-Hakimi kuma gwani a aikinsa, mai hikima a aikinsa, mai yin hukunci a dukkan al'amari. Tanzil, tanzil an yi shi ne a shekara 22 da wata 4 da kwana 26, wato daga ran da alqur'ani ya fara sauka zuwa ranar da ya sauka ta ƙarshe, ayar ƙarshe ta sauka, wato an ɗauki tsawon shekara 22 da wata 4 da kwana 26 ana tanzil, mana ana sassaukar da alqur'ani. Ya fara sauka al-Lissafin Shamsiyya ranar Litinin 22 ga watan da yau ana kiran shi Disamba miladiya 609, ranar me ya sauka a wannan rana? Ayoyin nan guda 5 na suratul Alaq, ikra wa rabbukal akram, wato ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإن آيوي قد جير سوني سكفار سوكا سوني وحي فرقو دا النبي سام كما سوكا ني رانا لكنن 22 ga watan Disamba a lissafin Shamsiya kenan, watan da yau ana kiran shi Disamba, miladiya 609 da ranar wahayi ya fara sauka, ran da aka fara tanzil kenan. Tanzilul kitabi ya fara a wannan rana. Wace rana ya gama? Ayar da ta sauka ta ƙarshe a gurin aljumhur. Aljumhur su ne malamai mafiya yawa. Ayar ita ce wacce take cikin suratul Baqara. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a gurin aljumhur. A gurin mafi yawan malamai da su sauka a cikin Alkurani, daga ita babu wani wahayi da ya ƙara sauka, kuma ta sauka ne ranar Litinin a lissafin Shamsiya 18 ga watan da ake kira yau Mayu, miladiya 632. Ya rage sati uku daidai kwana 21 mazan Allah ya tafi gidan rahama ta sauka. Tsakanin saukar wannan aya da wafatin manzon Allah sati uku kwana 21. To idan ka lissafa tsakanin Litinin 22 ga watan Disamba miladiya 609 ranar da aka fara samun wahayin Alkur'ani, idan ka lissafa daga wannan ranar ya zuwa ranar da ayar ƙarshe ta Alkur'ani ta sauka, ranar Litinin 18 ga watan Mayu miladiya 632, za ka samu shekara 22 da wata 4 da kwana 26. Shine sai ka ji an ce ayar Alkur'ani ya yi shekara 23 ne yana sauka, wato approximation ake yi in an ce 23, amma hakikanin abu shekara 22 ne da wata 4 da kwana 26. Tanzilul kitabi minallahi alazizul hakim, wato ba daga gurin kowa bane, ba daga gurin mutum bane, ba daga gurin aljani bane, a'a abin ya wuce nan. Saukar da wannan alqur'ani, sassaukar da wannan alqur'ani daga gurin Allah ne. Allah ne ba nan Muhammadu wannan Alkur'ani. Allah al-Azizi mabuwayi, wanda ya gagaru kowa, ya gagaru komai, wanda ba a iya samun rinjaye a kai shi. Al-Hakim gwani, gwani na gwanaye, wanda duk abin da ya yi akwai gwaninta a ciki. Shi ne ya saukar da wannan Alkur'ani. Idan ka ɗauki Alkur'ani, za ka ga kaɗan daga cikin gwanintar Ubangiji, kuma za ka ga cewa lalle Alkur'anin nan ya fifici kowane irin littafi. Na farko dai an san ranar da ya fara sauka, an san ranar da ya gama sauka, sannan shi Alkur'anin kamar yadda yake a wurinmu a yanzu, wato in ka duba za ka gani harfa ne aka ɗauka, kamar yadda daga cikin ma'anar hamin ɗin nan ana gayawa Quraisha kafiran Makka cewa ku ma Larabawa ne masu fasaha, in kun ce wannan Alkur'ani annabi Muhammadu ne ya ƙirƙire shi, to ku ma ku ɗirgi harfan mana ku ƙirƙiri naku. Wato Alkur'ani harfa aka samu, aka samu harfa 323, sai aka yi kalmomi da harfa, aka yi kalmomi 77,934, kalmomin sai aka yi ayoyi da su, aka yi ayoyi 6,666 a wata ƙira'a, ayoyin kuma sai aka yi surori da su, surori 114. Wannan shine Alkur'ani a dunkule. Sannan Alkur'ani shi kadai ne littafin da zaka ji an san tsakiyar shi, saboda gwani ne yayi, an san tsakiyar shi a wajen yawan aya, an san tsakiyar shi a wajen yawan harafi, a wajen haraj yana da ayoyi 666 a wata kira idan ka faro bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu kenan aya farko alqurani bismillahir rahmanir rahim to idan ka taho ka taho idan ka zo suratul shu'ara idan ka zo gurin da Allah yake cewa fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun wannan ayar fa alqa musa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun ita ce aya ta 333 tsakiyar qur'ani kenan a wajen aya ayar da za ta zo gabanta an fara wannan lissafin kenan ita kuma zuwa minal jinnati wan nasi minal jinnati wan nasi ita ce daya bangaren na 333 don Allah banda alqurani wa la littafi ne za a mishi wannan sannan tsakiye shi wajen harafi tsakiye shi a harafi idan ka zo suratul kahf inda Allah yake cewa wa kazalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف وليتلطف واو لام ول ياء في تا تا ومن تا وليتلطف to wannan ta'un din nan ita ce harafi na 161,500 nan ne rabin alqur'ani wajen harafi dalla wannan littafi ne za a je wannan sannan wajen sassauka din akwai surori wanda sun sauka so biyu an maimaita saukar da su sun sauka kafin ayi hijira sun sauka bayan hijira kamar misali Fatiha so biyu ta sauka amma tunda babu yadda za a ce suratul Fatiha til kitabi makiyatun wa madaniyatun sai ka dauki makiya din ta ka rinja yadda ita a makiya tunda a makan kafin ayi hijira ka fara sauka sai aka ba maka amma Fatiha ta sauka kafin ayi hijira Fatiha ta sauka bayan hijira saboda haka Fatiha madaniya ce Fatiha makiya ce amma tunda ba za a iya daukar sura daya a ce makiya ce kuma madaniya ba to sai aka lura kafin ayi hijira ai ta sauka to duk surar da ta sauka kafin ayi hijira me ake ce mata makiya to sai aka ce abu Fatiha a matsayin makiya haka nan suratul ikhlas qul wallahu ahad ita ma ta sauka so biyu ta sauka kafin ayi hijira ta sauka bayan hijira ita ma sanan lokacin saukon alqurani akwai surori da ayoyin da ba jibril kadai ne ya kawo su ba kamar misali suratul fatiha sanda za a saukar da ita mala'ika 80,000 ya rakota fatiha suratul an'am mala'ika 70,000 ya rakota ayatul kursi mala'ika 30,000 ya rakota yasin mala'ika 30,000 ya rakota sannan sauran surori su za ka ga cewa jibril ne shi kadai babu rikiyar sauran mala'iku ya kawo su sannan alqur'anin nan akwai wanda ya sauka da daddare akwai wanda ya sauka da rana akwai surorin da daddare suka sauka akwai surorin da rana suka sauka akwai surorin da a lokacin ana zafi suka sauka akwai surorin da a lokacin sanyi suka sauka akwai surorin da annabi yayi tafiya suka sauka a cikin halin tafiya suka sauka akwai surorin da a halin zaman gida suka sauka akwai surorin da wato sun sauka ne ana ruwa akwai surorin da sun sauka ne ba lokacin ruwa ba ruwa wannan na sama ana ruwan sama suka sauka banda alqurani wane ne zaka samu littafi ga shi wannan ana ruwa aka rubuta babu alqurani sanan idan ka kalli alqur'anin da ke gabanka yanzu zaka ga akwai dige-dige dugo akwai wasali to alqur'anin ya sauka ne ba dugo ba wasali ba dugo ba wasali dugo wanda yawa alqur'ani dugo shine bawan Allah da ake kiran shi Nasr ibn Asim almajirin Abul Aswad ad-Du'ali ne shine yawa alqur'ani dugo duk wani dugo da zaka gani shine yawa alqur'ani dugo saboda a samu saukin karatu lokacin da babu dugo wani ne ya zo karatu yana karanta fatiha zai karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce ataka bi abdi wa ataka bi tis'in idan ka rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka shafe dukkan dugo zaka gani zaka iya mayar da shi ya zama ataka bi abdi wa ataka bi tis'in iyyaka iyya iyyaka gurin yawun din in ka sa ta'un me zai zama ataka inda babu dugo haka za ta wani su za su yi ta kana da ataka to da yin ce kai wamma aiwa a san abin da za a yi to shi ne sai aka yi dugo in ta'un ne sai a yi dugo guda biyu a sama in yawun ne sai a yi dugo guda biyu a ƙasa ataka bi abdin wa ataka bi tis'in da wannan ya karanta sai aka yi dugo yadda za a karanta sosai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ake dugo wasali kuma da ba wasali Abul Aswad ad-Du'ali shine yawa alqur'ani wasali da umurni da izinin al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu Abul Aswad ad-Du'ali Zalim ibn Amr kenan sunan shi Zalim amma Abul Aswad ad-Du'ali kinaya ne ainihin sunan shi Zalim ibn Amr wato in kaga dama kana iya ce gwamnatin Imam Ali karramallahu wajhahu ita ce ta sa aka yi wa Qur'ani mene wasai ita ce ta sa aka yi wa Qur'ani dugo yana ɗaya daga abinda Imam Ali ya cimma burinsa a duniya mana ɗaya daga cikin nasarorin da ya yi a duniya gwamnatinsa ta sa aka yi wa Qur'ani dugo da wasali karamallahu wajhahu sannan alqur'ani shi kadai ne littafin da shari'a ta faɗi ladan da za a yi samu an karanta shi idan ka karanta alqur'ani da ba alwala sai harafi za ka samu lada goma ka karanta ba alwala idan ka karanta da alwala ba a cikin sallah ba duk harafi za ka samu lada 25 idan ka karanta alqur'ani a cikin sallah amma sallar a zaune kake yi kila saboda larura ko kuma nafila ce kace bari ka zauna kai saboda gajiya a zaune dai kai sallah to duk harafin da ka karanta na alqur'ani za ka samu lada 50 idan ka karanta alqur'ani ma'ana ka karanta alqur'ani a cikin sallah duk harafi za a baka lada 100 banda alqur'ani wala littafi ne za ka samu wannan na'am
inna
fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin inna fis samawati nan ma an yi al-ijaz bil harf wato takaita magana ta hanyar shafa wani abu wato inna fi khalqis samawati ne sai aka shafa khalq wato lallai a tattare da halittar samai lalle a cikin halittar samai to sai aka shafa halitta din amma wajen fasara sai ka halarto da shi inna fis samawati lalle a cikin halittar samai samai guda bakwai wal ardi da halittar kasa kasan nan guda bakwai lalle in ka kalli halittar samai in ka kalli halittar kasa kasan nan guda bakwai to lalle la ayatin wallahi akwai alamomi sune ayoyi akwai alamomi da suke nuna samuwar Allah akwai alamomi da suke nuna cikakken ikon Allah akwai alamomi da suke nuna cewa Allah shi kadai ne akwai alamomi da suke nuna cewa lalle Allah shine abun bauta amma su waye ke gane waɗannan alamomi kuma su yarda da su wayannan ayoyi su suke wa amfani lil mu'minin ga mu'minai in ka kalli halittar sama yanzu ka kalli halittar saman nan zaka ga lalle akwai cikakken ikon Allah saman nan fa da kake gani ba an sa fila fila sun tare ta bane ba fila kana ganin wata fila ba fila can kuma daga saman ba an rataye ta bane mana floating take yi misali nan ba a tare ta ba can sama ba a rike ta ba gata amma kuma kamar ba wanda ya rike ta ba wanda ya tallafe ta kuma ba ta taba faduwa ba amma ka jibe yan baranda irin wannan duk karafunan da aka tanada yanzu aka cire karafunan nan me zai faru sai baranda na ci haba ya za ku zo na ai kamata yi mu kwaikwayi Allah tunda Allah ya yi sama ba a tatto kare ba ai wannan fila fila karafunan nan bid'a ne ai mu cire karafunan nan dan Allah kan a cire me zai faru rikicewa za ta yi sannan ka jiba saman nan ga rana yanzu in ka yi gida ka tare ka shekara ɗaya a gidan ko biyu Allah ne san so nawa ka canza kwan fitila glove dan Allah kun taba jin ranar da aka canza glove din rana yau akalla shekara rana biliyan hudu da miliyan ɗari biyar amma ba taba canza glove ba alhamdulillah lokaci yayi babu ma tashi innatis samawati wal ardi Allah ya zonar da kasan mu lafiya Allah ya kara kasan mu arziki da kwanciyar hankali Allah ya jika iyamu da malaman mu Allah ya sa mu cika da imani duk abin da muke nema Allah subhanahu wataala na alheri ya ba mu saboda matsayin annabi a wurin Allah duk abin da muke so Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu saboda matsayin annabi a wurin Allah yaran nan na kuriga Allah subhanahu wataala ya fito da su su da malaman su cikin gaggawa saboda matsayin annabi Muhammad a wurin Allah barka shehu Janiyal barka shehu Ibrahim barka Fatiha da Salatin Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون